Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an muni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin ciki kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafada su ga kanan labarai.
Sama da mutum 1,500 a yankunan gabar tekun jihohin Alabama da Florida a nan Amurka na zo na babu wutar lantarki a yau Alhamis, bayan da mahaukaciyar guguwar sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan. Wasu alƙalma da cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC ta fita a nan Amurka a wannan makon sun nuna cewa cutar COVID ta fi kama mutane 'yan ƙasa da shekara 21 waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye. Kasu abokan hudar shugaban yan adawa a Rasha Lagdi na Belni sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin Toms.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun shirya wani taron muhawara domin gabatar da wasu muhimman ayyuka da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a ƙasashe daban-daban da nufin wanzar da zaman lafiya. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisile take gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Sama da mutum 1,500 a yankunan gabar tekun jihohin Alabama da Florida a nan Amurka na zo na babu wutar lantarki a yau Alhamis, bayan da mahaukaciyar guguwar sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan. Mahaukaciyar guguwar ta sali ta sauka ne a ranar Laraba da safe a guguwa mai mataki na biyu a kusa da gabar tekun Gulf na jihar Alabama, kuma a hankali ta mamaye sassan jihar Kano har zuwa cikin yankin Panhandle na jihar Florida. Guguwar mai gudun kilomita 165 a cikin sa'a guda dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta haddasa ambaliyar ruwa a kananan garuruwa da dama, ta kuma ture turakan wutar lantarki tare da lalata gidaje da wuraren kasuwanci. Magajin garin Orange Beach da ke jihar Alabama Tony Cannon ya shaida wa kafafen yada labarai cewa guguwar ta yi sanadin mutuwar mutum daya, sannan wani mazaunin yankin ya bata. Ma'aikatan agaji sun ceto akalla mutum 377 a karamar hukumar Escambia da ke jihar Florida, wanda ya kasance wuri ne na shakatawa bayan da guguwar ta sali ta zubar da ruwa mai tsirin santimita 61 a daukacin karamar hukumar. Wasu alkalma da cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC ta fita a nan Amurka a wannan makon sun nuna cewa cutar COVID ta fi kama mutane 'yan ƙasa da shekara 21 waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye idan aka kwatanta da takwarorin su fararen fata masu makamantan waɗannan shekaru. Daga ranar 21 ga watan Fabrairu zuwa 31 ga watan Yuli, mutum 121 'yan ƙasa da shekara 21 ne suka mutu sanadiyar cutar, kamar yadda alkalma da aka tattaro daga jihohi 27 suka nuna. Sama da kashi 75 cikin 100 na waɗannan matasa Hispaniyawa, baƙaƙen fata, Indiyawan Amurka da kuma asalin mazauna yankin Alaska, duk da cewa adadin waɗannan al'ummomi su ne kashi 41 na yawan al'umma Amurka. Da aka ƙara kasafta alƙaliman, an gano cewa yaren Hispaniya suke da kashi 44 cikin adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar ta coronavirus, sai yaran baƙaƙen fata da ke da kashi 29 idan aka kwatanta da kashi 14 na yaran fararen fata da cutar ta kashe. A gefe guda kuma Indiyawan Amurka da asalin mazauna yankin Alaska suke da kashi 4, yayin da su ma Asiyawa da mazauna tsibirin yankin Pacific ke da kwatankwacin wannan adadi. Kasu abokan hudar shugaban yan adawa a Rasha Lagdi na Belni sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin Tomsk. Na Belni mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta koma Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk, inda aka garzaya da shi asibiti. Daga baya mayar da Navalny wani asibiti a Berlin na kasar Jamus, inda gwaje-gwajen da aka yi suka nuna kwararren hujjojin cewa gobannin haɗin Soviet da ake kira Novichok aka saka masa. Ita dai kasar Jamus ta nemi Rasha ta yi bayani kan wannan lamari, amma hukumomin kasar sun ce ba su da hannu a ciki, inda har suka kalubalanci Jamus ɗin da ta fitar da hujjojin da take sun nuna cewa guba aka saka wa Navalny.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya a nan gaba kaɗan. Yayin da Jamhuriyar Niger ke shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a watan nan na Satumba da muke ciki, hukumomin ƙasar sun shirya wani taron muhawara domin gabatar da wasu muhimman ayyuka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a ƙasashe daban-daban da nufin wanzar da zaman lafiya. Wakilin murya Amurka a Yamai Salamu Munbarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a ranar 1 ga watan Satumba da muke ciki ne, Jamhuriyar Niger ta dare kujerar shugabancin karɓa-karɓar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sabili kenan hukumomin ƙasar ke amfani da wannan dama domin ƙara wayar da kan jama'a a game da rawar da Niger ke takawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Komandan Ali Ibrahim na daga cikin shika-shikan wannan zama.
Amma an aka doka harkar JSEC Sahel, Niger da wannan murya tata tana samu a ƙara ma JSEC Sahel ƙarfi wanda take iya yaki wanda ya kamata. Kuma ba shi ba ma duka wani matsala na Afirka, Niger daga muryata ana iya samun ciwo kansu daga nan kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Daga farkon karɓar ragamar kwamitin sulhu kawo yau, Niger ta samu nasarori sosai akan maganar warware bakin zalen da ke sarkewa a tsakanin mambobin kwamitin sulhu. Kuma ƙasar za ta ci gaba da bullo da sabbin shawarwari har zuwa ranar da za ta shida daga wannan mukami, wato 30 ga watan Satumba. Ministan harkokin wajen kasar Kalla Hankurau.
Rikicin Syria bayan Iraki an kusa daina shi, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi tanadi dangance da wanda za a yi jama'a ta san yaki ya kare, kuma tattalin arziki da kwanciyar hankali da wadata su holhodu. Yan kwamitin sulhu su shabe ba kullun suke fahimtar juna ba. Cikin wannan tahiyar dole sai Niger da sunan wa'annan kasashe hudu ya yi magana wadda za a amfani da ita, wadda za a ci gaba da ita. Akwai maganar Sud Sudan, wannan takunkumi da aka sa musu na zubar sayan makamai, hidda shi koko a bar shi. Bisa ga wannan ma ai babban muhawara, kuma Allah Ubangiji ya sa Niger shawara da ta bada ita ce an kai amfani da ita kuma an kahita.
Gwamnatin ta Niger na alfahari da gudunmuwar 'yan kasar kwarar hula da jami'an tsaro don ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta cimma gurin da ta sa gaba.
'Yan Niger 20,000 sun zo cikin wannan kwamitin sulhu, sun ba da kokarinsu dangance da tabbatar kwanciyar hankali cikin duniya. Sun yi Cote d'Ivoire, sun yi Congo, sun yi Centrafrique, sun yi Sahara Occidental, sun yi Mali, yanzu haka suna can su da yawa. Haiti kenan mun yi abin a zo a gani.
A ci gaba da raya watan shugabancin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, an shirya wani baje kolin hotuna da zumar karrama sakatarori da manyan jakadun da suka jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya da kafuwar da kawo yau. Farfesa Tijjani Alu shi ne ya gabatarwa a madadin kwamitin tsare-tsaren wannan biki.
C'est pour nous un grand honneur de penser la communauté internationale de façon générale.
Taron raya watan shugabancin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai ci gaba da wata muhawara akan illolin canjin yanayi wadda za a gudanar a nan Yamai da nufin nazarin hanyoyin da za a bullo wannan kalubale da ya sha gaban duniya. A ranar 1 ga watan Janairun da ya gabata ne, Niger ta haye kujerar kwamitin sulhu a matsayin mai wakilcin wucin gadi bayan la'akari da muhimmancin ta akan sha'anin tsaro a yau a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Salamun Munbarma. Yayin da al'umma ke fama da matsalar rayuwa kamar yadda rahotanni ke nunawa, wata matsala da aka jima ana fama da ita ita ce ta mace-macen aure, musamman ma a ƙasashe masu tasowa. Shin a ina matsalar take ne?
Wallahi babban damuwa maza ne. Mazan akwai yadda dai suka dauki auren din, sai suna kallo kamar auren nan ba su aure su saka shine aure. Shine babban damuwan maza, kuma maza su saka kwaɗayi a gaba kwaɗayi. Sun ganki kina mintai ne kanki sai su kalli wata a waje, sun tsammani yabba in sun kawo wancan, wancan din za ta zo tafi kula da gidan fiye da ke. In su je sun kawo kuma ba hakan ba ne. Ko wace mace in ta yi aure fa wallahi tallafi na so ta je ta zauna ne, ba wai ta fita ba. Mazan ne kuma akwai wani kuma ya gada ne saki ne. Iyayensa su aure su saka, su aure su saka. Shi mai dan ya aure ba abin da zai saka gaban wanda ya saka din.
Abu na farko abin da yake kawo mace-macen aure yakan faruwa a gefen ma'aurata din, sa'annan kuma yakan faruwa a gefen iyaye. na farko a tsakanin su ma'aurata din idan aka daura aure akan wata ƙarya hakan nan gaskiya ana iya samun mutuwan aure misali miji da zai yi aure sai ya nuna mata cewa shi mai kuɗi ne shi mai wadata ne shi zai mata 12 to yayin da ita kuma ta doro akan wannan sai daga baya kuma ta samu akasin wannan to gaskiya ana iya samu matsalan mutuwan auren domin ya mata ƙarya akwai kuma rashin hakuri gujin zamantakewa a tsakanin ma'aurata din yayin da aka samu rashin hakuri da kuma rashin jituwa da fahimtar juna a tsakani so ana iya samun wannan mace-macen aure
ku biyo mu a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu domin jin ƙarin bayani a rahoton mu na musamman wanda Ibrahim Abdul Aziz ya hada mana yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da ƙarshen labaran duniya
Gabasir Ramaphosa ya ce daga ranar 1 ga watan Oktoba Afirka ta Kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga ƙasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus Za a bar masu ziyara da suka fito daga kasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga kasar. Muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa dauke da cutar wanda bai gaza sa'a 72 da yinsa ba gabanin su kamo hanyar zuwa kasar. Yayin wani jawabi da ya ga al'ummar kasar ta Afirka ta Kudu ta kafar talabijin a jiya Laraba, shugaba Ramaphosa ya ce za a killace matafiyan da suka isa kasar ba tare da sahihi har shaidar gwajin cutar ba har zuwa lokacin da za su iya gabatarwa. A watan Maris Afirka ta Kudu ta haramta tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a wani mataki na ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 bayan da ƙasar ta kai shallin da tafi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar a nahiyar Afirka. Hukumomin Sudan sun ce sun kama wasu mutum 41 ɗauke da ɗimbin ababen fashewa. Babban Attorney General ɗin ƙasar ta Gilsir El-Habir ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa an samu mutanen da ake zargi dauke da ababen fashewar da za su iya kace-kace da Khartoum babban birnin kasar. Kakakin wani sashin jami'an tsaron kasar Jamar Juma ya ce wani bincike da aka kaddamar a watan Agusta da ya gabata ne ya kai ga kama 'yan ta'addan. A cewarsa akwai fargabar cewa 'yan kasar ta Sudan za su fara kai har-haren bama-bamai bayan da aka kama waɗannan mutane da waɗannan ɗimbin ababen fashewa waɗanda girman su zai iya haifar da irin fashewar da ta auku a Lebanon a watan da ya gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Coronavirus ba ta da magani.
Dede kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Sauraron labaran ne akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. To yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Sule dauke da shirin.
Amin. Amin kuma amin.
Idan ma
masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a makon jiya. Mun dauko batun cutar kansa da ake kira daji ko sankara wanda a halin yanzu ta zama ruwan dare saboda yanayin cutar da yadda take kama sassan jikin bil'adama ga kuma wuyar magani. Cutar ta kansa a cewar hukumar lafiya ta duniya ita ce ta biyu dake haddasa mace-mace a duniya. Wanda aka kiyasta akalla ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane miliyan 9.6 ko kuma akalla 1/6 na mace-macen da aka yi a shekara ta 2018. To Dr. Mubarak Labaran Liman na kwalejin kimiyya da fasaha ta Nukuba Malli da ke Zaria a jihar Kaduna ya dauko mana bayani akan rabe-raben cutar. Sai lokaci ya ci mana. Yau za mu dora daga inda na tambaye shi ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce.
Yau wato masha Allah Hajiya Aisha wannan tambaya ce ne kyau. A wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo cutar kansa ne kuma kafin maybe na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mai sauraron mu. Wato ita kanta kansa tana da mataki ciwon. Akwai kamar mataki na 1, akwai mataki na 2, akwai mataki na 3, na 4 har zuwa mataki na 5. To wannan matakan a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi na daban wanda zai iya nuna ya gano wannan cutar kansa. To amma idan mutum ya je kasashen mu nan masu tasowa da samu ci gaba yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cutar kansa ce to sai cutar nan ta kai kamar mataki na 3 na 4 ake iya ganin ta. Shin me irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini wanda za a dauki jini a duba akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto kamar x-ray da kuma su kamar MRI da radiography. Akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a dauki yanki ko bangare na inda yake yin ciwon a yanka wanda ake kira kamar biopsy. Za a je da shi aikin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani menene yake cutowa wannan zai iya tabbatarwa cewa eh wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba. To abin babban damuwa shi matuƙar cutar kansa ta kai wannan mataki na 3 ko
na 4
to tana da wahalar magancewa. Abu ne mai matuƙar wahala a iya maganinta ko kuma a iya warkar da mutum daga cutar. To yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganinta. Sai da a matakin farko da mataki na biyu yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ba wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani korafi ko wani damuwa ko sauransu kuma ko da ma ya ji wani abin nan din ya je asibiti musamman a manyan kasashen masu tasowa ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu. Biran ce da take inta da wurin magani ta da wuri to wannan shi ne ma babban umar abaisin da ya sa muka tafiya akan cewa mu a nan bangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali akai shine da mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya.
Gaskiya ne. To likita tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba ko ko ya abin yake ne da bamu da wannan kayan gwaji na mataki na 1 na 2.
Wato abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi da ya sha 2 ko 3. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba ne kayan bane. Shi su ko su ba kasashen da aka samu ci gaba. Suna da wannan challenge din na misali akwai rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abu ne da yake shi wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum ya kan je asibiti ana mai gwaji kamar tsakanin lokaci zuwa lokaci
kamar wata ko wata duk wata
ba wai dan bai da lafiya ba ko lafiyar shi kalau amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci to a wayar nan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri to amma tabbas kamar daga shan tsadar kayayyakin iya da rashin kayayyakin yana da tasiri saboda misalin da ran mutum zai fi saurin fahimtuwa yawancin wannan test da ake iya yi wanda za a iya gano ta wannan mataki na 1 da na 2 ana iya cin shi ne a kamar ɗakin bincike na irin wanda ake kira biotechnology labs wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta addaban mutane. In kika duba lokacin da corona nan ta zo ai kusan yawanci ba mu da dakunan binciken
gaskiya
tantance ta da gano ta an ta su ta akai to kafin su dai
jama'a su taimaka
da kuma gwamnati yawa an dade ma akwai jawajiya da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan dakunan binciken ba mu da su gaskiya kuma ba mu da su inda ma ake su zaki samu ba ba su wadata ba ba su sa ba sai da tabbata yake da ake bukata dakunan binciken suna da tsada matuka kuma ba wai kawai injinan ba su kansu kayayyakin da idan abin da su wana wanda ake amfani da su ta fi da gidan ku ne za a amfani da su a gaba ƙara suwa suna da tsada matuka to amma dai babban dai dalili shine rashin tsari na ciwon lafiya mai ƙarfi da ba mu da shi
da kuma rashin ilimin ai haka
wannan shine gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauran su amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai wanda sun fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk ɗan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin su sosai
yanzu
rashin kayan aikin da shi ne babban kalubale
yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki koko suna kasar waje suna aiki
kwararrun da suka a kasar waje suna kasar wajen amma akwai tsirarru da yawa wanda abokan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gurgurdan gudun motsi gaskiya da abin da yake nan a kasa
likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka
eh to babban mataki kamar dai ga duk wani rashin lafiya shine da zarar Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a maida hankali da wajen magani da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya rashi baya saboda ba shaku shi magunguna suna da daki-daki akan maganar kula da cutar kansa akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai a maybe canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki to babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shi ne mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka ara su magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kauce wannan tsarin dole sai an bi tsarin hannu sau da bakan ade ana so a samu nasara don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah
ya farashi fa farashin maganin
to a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuka a in suka duba ko anan su kasashe ma da suka samu ci gaba ai cutar kansa tana da cutar da ta kowace tsadar kula da kuma magancewa yawanci ma za ki ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashen waje za ki ga wasu ma sai suka cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora don saboda tsadar magungunan da kuma maybe wahalar samu to gaskiya abu ne masu matukar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga ba wai shi mara lafiya ba ma har yan uwan shi saboda zai za ta ke janyo matukar kalubale ga tattalin arzikin shi mara lafiya da yan uwansa sai da tsadar irin magunguna kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ana cewa sun kai 80,000 ko 40,000 50,000 allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matukar ya ta'azzara sosai musamman a isan tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya.
To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta. To mu tabo wannan kaman me da menene za su iya haddasa wannan cuta.
To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da aikin su haifar da cutar kansa aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu.
To masu sauraro a nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin aini ce Aisha Tusule ku kasance cikin koshin lafiya. A gaida Aisha Tusule. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaje jihar Kogi. Yace ina jinjinawa kasar Amurka da UK akan hanan da suka kakabawa wasu ƴan siyasar Najeriya akan shigowa kasar su tare da kwata kaddarorin su bisa ga samun su da yin magudin zabe tare da cin zarafin harkar demokradiya a kasar. Sai dai kira na ga kasar Amurka da UK shine su yi amfani da waɗannan kaddarorin wajen maida su tallafi ga ƴan Najeriya ko biyan basu sukan da ake bin Najeriya a waje. Sai kuma wasika ta gaba mai cewa hakika muna goyen bayan yunkurin kungiyoyin kwadago a Najeriya na shiga yajin aiki don nuna rashin jin dadin su akan karin kudaden man fetur da wutar lantarki da gwamnati ta yi. Kamata yayi ma kungiyoyin su kira zanga-zangar gama gari ta kasa baki daya. Sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara. Shi kuma Shehu Adamu da Jaucewa yayi sanya hannu kan dokar hukuncin kisa ko dandaka ga duk wanda aka samu da aikata fyaɗe da gwamnatin Nasir El-Rufa'i na jihar Kaduna yayi tamkar tauna tsakuwa ne saboda aya ta tsoro. Saboda haka muna maraba da hakan dubu bisa dubu. Wasika ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce mai cewa fadan ramuwar gayya da ya barke a tsakanin manoma da makiyayin karamar hukumar malamfashi a jihar Katsina wani abin takeici ne matuƙa. Muna kira gare su da su rinka kai zakatun su nesa su rinka hawa teburin shawara. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Sani mai langelange da Alhaji Dan Asabe mai fata ya wuce. Wasika ta ƙarshe kuma cewa ta yi ya zama wajibi ga jami'an adawar jamhuriyar Nijar baki ɗayan su da su hada kansu wuri daya gabanin babban zaben kasar da ke tafi. Matsawar suna buƙatar karbar goruba a hannun kuturu. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya ma'ajin kungiyar murya talaka ta reshen jihar Kebbi. Bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Sama da mutum 500,000 a yankunan gabar tekun jihohin Alabama da Florida a nan Amurka na zona babu wutar lantarki a yau Alhamis bayan da mahaukaciyar guguwar Sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan. Mahaukaciyar guguwar ta Sali ta sauka ne a ranar Laraba da safe a guguwa mai mataki na biyu a kusa da gabar tekun Gulf na jihar Alabama kuma a hankali ta mamaye sassan jihar Kano har zuwa cikin yankin Panhandle na jihar Florida. Guguwar mai gudun kilomita 165 a cikin sa'a guda dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta haddasa ambaliyar ruwa a kananan garuruwa da dama. Wasu alkalma da cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC ta fitar a nan Amurka a wannan makon sun nuna cewa cutar COVID ta fi kama mutane 'yan ƙasa da shekara 21 waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye idan aka kwatanta da takwarorinsu fararen fata masu makamantan waɗannan shekaru. Daga ranar 21 ga watan Fabrairu zuwa 31 ga watan Yuli mutum 121 'yan ƙasa da shekara 21 ne suka mutu sanadiyar cutar kamar yadda alƙaluma da aka tattaro daga jihohi 27 suka nuna. Kasu abokan hudun shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin Toms. Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta komawa Moscow a cikin jirgin sama ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk inda aka garzaya da shi asibiti. Shugaba Cyril Ramaphosa ya ce daga ranar 1 ga watan Oktoba Afirka ta Kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga ƙasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus. Za a bar masu ziyara da suka fito daga ƙasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga ƙasar muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa dauke da cutar wanda bai gaza sa'a 72 da yin sa ba gabanin su kamo hanyar zuwa ƙasar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahar Aminu Fage nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Thank you.